Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lafiya da wannan yammacin na Laraba 12 ga watan 8 sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. Kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25, 22, da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabira Fage,
Yusuf Aliyu Harande,
da ni Maryam Dauda.
An doshi kwanaki 100 da shugaba Muhammadu Buhari ya fara shugabancin Najeriya. Kuma abubuwa da yawa na faruwa a kasar yanzu haka, amma kuma wasu na ganin cewa gwamnatin na tafiyar hawainiya.
Duk mutumin da yaga cewa wannan gwamnatin Alhaji Muhammadu Buhari tana tafiyar hawainiya zai kasance mutum ne dan Najeriya mara hakuri.
Idan ka duba ta wani gefe, kowa yana da ra'ayin shi na lamuran gwamnati da ke tafiya a ƙasa. Amma dalilin da ya kawo haka ne a nawa ra'ayi shine wahalar da aka dade ana sha.
Yau zauren matasa zai duba irin rawar da sabuwar gwamnatin shugaba Buhari ke takawa, inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya jagoranci wannan zauren.
Abin da ya damu jama'a shine shi dai alhamdulillahi Muhammadu Buhari nan da ya so da wanda ya taɓa shi ne kuma yanzu Allah ya ba shi miki a farar hula. To abin da jama'a ba su gane ba, can a soje yanzu kuma a farar hula. Akwai tarnaki kwarai da gaske, kuma alhamdulillahi da ta kai ta taimaka. Wato ƙasar nan mummunan halin da shiga kai da nazari, wato an waye gari ƙasar nan, ban ce maka akwai mutane na kwarai na kirki a ƙasar nan, amma kaɗan ne cikin al'umma.
Alhaji Aminu Abdul Fattah, tsohon kakaki majalisar dokokin jihar Kaduna kenan, bai ci amsoshin tambayar mu ta jiya akan shin ya kamata a ce gwamnati ta rika ɗaukar nauyin biyan kuɗin aikin hajji da makamantan haka daga asusun ƙasa. Za ku ku ji labarin ɗan iya, kuma Halima Abdullahi na tafi da filin da fadafe duk a cikin shirin yau da gobe.
To yau ɗan iya ya waiwayi 'yan siyasa, inda ya bada labarin abubuwan da ke wakana a jihar Kano da kuma yadda jama'a ke sa ido a kan 'yan siyasa. Ga na Ikara Isa Lawal da labarin ɗan iya.
Dan iya ce dani tunda aka kammala zabe nake ganin Kanawa sun riga sun darje, don kuwa naga sun yi sa'a gwamnansu shine Ganduje. Kaga ko tunda da shi aka yi gwamnatin kwankwasa har zuwa lokacin da ta baje, shikenan zai ci gaba ne da duk aikin da aka fara a baya don goge dukkan kauje. Sai kawai naji kwatsam ya bada naira miliyan 180 wai dan a je ofishin mataimakin shi a Guggurje, duko da yake ba a dade da gina nin a naira miliyan 300 da dan doriya ba kuma a gurguje. Gashi ko bai ce komai ba lokacin da ake wancan gini, duko da yake yana cikin gwamnatin ya saje. Shine nake ganin anya cikin wannan nadin ko babu lauje, a ce an yi gwamnati da kai a baya har ma an baka mulkin ka gaje, amma kana neman barin mutanen da suka zabe ka da shan jaje. Nace i lalle dan iya nima na ji labari, an ce ma ya kori wasu ma'aikatan tsafta mata da samari, wanda ya ce musu aikin da suke wa gwamnati fa ya kamata su gane yanzu kan ba ta da marari, don haka ya ce su koma gida su dau hakuri. Shi yasa wasu ke ganin idan dai wannan shine canjin da aka zaba, to akwai hadari, saboda ana neman bugewa da tura ainihin mai jaki ya koma kan kuturi. Don haka ne ma nake ganin dole ne gwamnan ya sake nazari, saboda wannan tsari yana da tsandauri, idan ko ba haka ba to ya tuna yana fa da sauran buri. Su kuwa Kanawa kowa ya san tarihin su kan siyasa tuntun dauri. Dan iya yace to ya kamata dai duk wanda aka zaba a harkar siyasa ya sani idan kunne ya ji to gangar jiki ta tsira, don ko siyasa ba ruwanta da wani yayi furfura, koko mutun yace ai ba komai Allah kai mu ranar zabe don na tara naira, saboda masu zaben nan suna kallon kowa kuma suna zaune nan suna jira idan aka je filin zuba zabe fa sai sun kirkira su gane waye na garin da zasu zaba kuma suwa zasu tura shara don da zaran sun ga sun cuya wurin wanda suka zaba to zaka ji suna dan ba kara su ma gwammace kura za a ce da su sun tabka asara gwamma su gwada wani idan sabon zabe ya zo albashi sai sa'a a ce gara gara albashi idan suka yi sa'a ma sai kaga sun dara nace to dan iya Allah dai ya sa ƴan siyasar da ake batunan dan su su gane cewa masu zabe fa su ma mutane ne kuma babu wani mutum da za a ce yafi wani zane sannan yanzu fa yana da kyau a gane kowane dan kasa na sane cewa zabe fa duk bayan shekaru hudu ne saboda haka kowa yake komawa gefe ya bude kunne ya ji shin wai wani da muka zaba me yayi ne shin wakilin mu wani da aka bashi amanan mu ya danne koko dai yayi yunkurin ganin ya taimaki su wani da wani da haka dai za su tattara bayani har zuwa ranar da kowa zai same su a zaune daga nan ne fa mutum zai gane ko su su wane ne
mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya
su danna haƙin ka ka zo ne masu
shugaba Buhari ya soke biyan kuɗin zuwa a haji da gwamnati take biya kuma ya ce za a samu raguwar naira miliyan 1 dala miliyan 1 Shin ya kamata a ce gwamnati ta rika daukar nauyin biyan kuɗin aikin haji da makamantan haka daga asusun ƙasa? Tambayar mu kenan ta jiya kuma ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook da kuma email. Gaskiya matakin da ya dauka yayi daidai saboda a musulunce akwai mutanen da ya halatta a biya musu da kuma waɗanda bai kamata ba. Yawanci kuma waɗanda basu dace ba din su gwamnati take biyawa. Sako daga Hawwa Amina Abdullahi.
Haba GMB. Jonathan ma ya dauki nauyin wasu musulmi aikin haji amma kai da aka yi maka kamfe-kamfe da sunan addini a arewa waɗanda ma wasu na ganin wanda bai zabe ka ba ya fita musulunci. Yanzu daga farawa ka cire hannunka a aikin haji. Kai Buhari ka sake tunani ka canza masu baka shawara. In kuma ba haka ba PDP na jira dama ba ta yi nisa ba sako daga Yahaya Garba.
Ya Allah ya Allah hannuna a sama gani ina roƙonka Allah ga hawaye a idona Allah ka taimaki shugabanmu na Najeriya ka ƙara masa ƙwarin gwiwa ka ƙara masa zuciyar tausayin al'umarka ya Allah ka ƙara masa baiwar da mu ma kanmu ba mu santa ba ya Allah amin sako daga Ibrahim Umar.
Dole ne gwamnati ta dauki matakan rage kashe kuɗi domin ta samu damar sauke nauyin da ke kanta kuma idan muka yi la'akari da halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki gwamnati na neman ƙarin hanyoyin samun kuɗi ne ba wai hanyoyin kashe kuɗi ba sako daga Ahmad Usman mai labari.
Yau da gobe hakika muna goyen bayan kudirin babu Buhari ganin yadda yake kokarin dawo mana da tattalin arzikin kasar mu sako daga Muhammad Sule garin Rijiya.
Gaskiya matakin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na soke biyan kuɗin haji da gwamnati ke yi yayi daidai da fatar su ma gwamnonin jihohin Najeriya da ƙananan hukumomin za su yi koyi da haka sako daga Salihu Isa Fana.
Wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka yayi daidai sai dai ya ƙara duba hanyoyin yin rangwame ga dukkan mahajjatan ƙasa sako daga Abubakar Abdulkarim.
Gaskiya wannan mataki da ya dauka yayi daidai domin dama waɗanda ake biyawa masu ƙarfi ne za su iya biyawa wasu ba ma kansu ba saboda haka biya masa barnar kuɗi ne sako daga Suleiman Garba.
Asusun gwamnati kam ai haƙƙin jama'a ne a cikin shi in wani zai zama an biya masa kuɗi dan zuwa wani aikin addini ba dan yi wa al'umma aiki ba to bai kamata ba sai da amincewar daukacin mutanen ƙasa. Sako daga Malami Aliyu.
Ai dama wannan biyan kuɗin bai dace ba tunda kuɗin talakawa ne yayi daidai babu Buhari Allah ya taimake ka da mu baki daya sako daga Maimuna da Wakin Basa.
Ya Allah ya sa hakan ya tabbata ko sauran bayan Allah su samu daman zuwa aikin haji dan yana daga cikin abin da yake hana wasu mutane samun daman zuwa aikin haji sako daga Salisu A Kangere.
Wallahi mugunta ce suke yi duk wanda zai je aikin haji ya tafi da kuɗin sa abinda baba Buhari yayi yayi daidai sako daga Umar B Muhammad.
matasa sun taka muhimmin rawar gani wajen zabe da aka gudanar a Najeriya cikin wannan shekarar. Ko matasa na ganin canji da suke tsammanin gani a gwamnatin Muhammadu Buhari kuwa? Yanzu ga zauren matasa kuma Ibrahim Abdulaziz ya jagoranci wannan tattaunawar.
To jama'a barkamu da yammaci, barkamu kuma sake sadar da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin da muka taɓa lamuran yau da kullum. Yau za mu taɓa wani batu ne mai muhimmanci idan gane da tafiyar da sabar gwamnati a Najeriya. Kuma tare da ni a hannun dama na akwai Alhaji
Ibrahim Misali,
sai kuma hannun hagu akwai Alhaji
Umar Dan Kano.
Dukkanin su masu sharhi ne da fashin bayyana kan lamuran yau da kullum. Alhaji Ibrahim Misali, kusan kwanakin nan ko kuma kwanaki kaɗan suka rage da wannan sabar gwamnati ta cika kwanaki 100, wasu suna ganin gwamnatin tana tafiyar hawainiya. Kai ya kaga tafiyar nan na wannan sabar gwamnati na Muhammadu Buhari?
Assalamu alaikum. Abinda nake so in faɗi maka shine, duk mutumin da yaga cewa wannan gwamnatin Alhaji Muhammadu Buhari tana tafiyar hawainiya, zai kasance mutum ne ɗan Najeriya mara haƙuri. Domin in ba in za mu iya tunawa ɗan kwanakin nan, duk alahir mutumin ɗan Najeriya yana bacci idonsa ɗaya abu ɗaya, kunnuwansa duk gaba ɗaya domin maganan yan Boko Haram ɗin nan. Kusan mutane ma da yawa sun gudu sun bar ƙasa. Yau Allah ya kawo mana gwamnati wanda at least yanzu kowa yana bacci, ‘ya’yanka in sun tafi wasa ma ba za ka damu, a dole za su dawo gida, yaya za a ce gwamnati na tafiya hawainiya?
To Alhaji Umar, ka ji abin da shi a tukurana Alhaji Ibrahim ya faɗi, wasu suna ganin kan cewa gwamnati na yanzu fa tana tatata ne, tafiyar nata anya ko za ta kai ga tudun mun tsira?
To gaskiya su ma idan ka duba ta wani gefe, kowa yana da ra'ayin shi na magana kan abubuwan da lamuran gwamnati da ke tafiya a ƙasa. Amma dalilin da ya kawo haka ne a nawa ra'ayi shine wahalar da aka daɗe ana sha ga tsahin shugabannin ƙasar nan, wanda a taƙaice dai za a yi cir da halayen da aka nuna na zagon ƙasa da aka yi ta yi, maimakon a gina ƙasa sai ana gina kai. So amma kaga tun da bawan Allah nan General Muhammadu Buhari ya hau mulki, ai ko makaho ya lalaba ya san akwai canji a Najeriya. Saboda ka dubi ko gehen wuta ka gani kawai, ko magana ma bai ma karkato ba gashi ko ina ƙauyuka da ina akwai wuta yanzu, masu walda sai murna suke. Yau ‘yan janareto ma sun aje shi, an daina sayan janareto yanzu. Sannan ka duba ka gani ta gefen mai, yanzu gwargwado gashi nan abubuwa da lamura suna ta taking shape, in ji Bature. So magana cewa yana tafiya hawainiya, wahalar da aka sha baya ne. Amma duk wani aiki idan aka ce aikin sauri, to aikin shedan ne.
Ta makai kana ganin cewa wahala ko kuma a'a ba a tafiya hawainiya, kawai yanzu fa ko ana neman a cika kwanaki 100 amma babu ministoci bai nada in majalisar zattasuwa ba.
To magana nada ministoci ko wanda makarabar shi za su tashi mulki, gaskiya dole ne ya tsaya ya amfani da rariya mai kyau. Saboda Hausawa sun ce idan maciji ya sare ka so ɗaya, idan ka ga leda ma sai ka ko tsum ma sai ka ɗauke ƙafarka. To Buhari yana bi a hankali ne ya zaɓo mutanen da ke da kishin ƙasa, mutane da ke da son mutanensu tsakani da Allah, yanda za a yi a kai gagaci. Saboda gaskiya fisabilahi, ‘yan Najeriya wahalar da muke sha game da dukiyar da ƙasar nan take da shi, ai bai kamata a ce muna shan wannan wahala ba. Saboda idan ka duba a Afirka gaba ɗaya, duk ƙasashen nan ko miyansu Najeriya aka sama ido, saboda mu ne American Africa. So dole ne ya tsaya ya nazari, kuma alkawari ne ya dauka na campaign wanda zai canza wannan abubuwa yanda su tafi yanda ya kamata.
Wannan ba sai bi yake ba kuwa?
Na'am,
ba sai bi yake yi ba.
Ba wani magana sai bi a ciki, magana hakuri ne dai. In an yi hakuri kadan da kadan za ka ga duk wani aikin sauri za a zo a kwaba. Kamar misali hanyoyin da su kamar ma mu dauki shugaban kasa da ya zarce Jonathan da suke ta cewa sun yi hanyoyi sun hanyoyi ko shekara, wasu ba su shekara biyu ba, wasu ba shekara uku ba, amma da ka bi yanzu duk ramuka sun lalata.
Alhaji Ibrahim Misali, ka ji shi abin da ya faɗa, amma wasu na ganin kamar kan cewa ya kamata kawo yanzu dai tunda hannu ɗaya bai ɗaukan jinka a ce an samu ministoci an naɗa wanda su taimaka, amma har yanzu shiru kake ji.
Wato abin da nake so ‘yan Najeriya su shine shine, Buhari shi kaɗai gayya Najeriya, Buhari shi kaɗai ne gayya a Najeriya. Babu kamansa a Najeriya, domin lokacin da ma lokacin shagari ya karɓi mulki ya ɗauko gyara ƙasar nan, da yanzu Najeriya nan gaba ɗaya ma
a wancan lokacin ne, amma yanzu kuma ga lokacin
yanzu nan. Saboda haka dole ne a cikin minocin da za a zaba, dole ne a zamanto an zabi na gari wanda babu ɓarayi ciki, don ƙasar nan ta ci gaba. Ibrahim ya kai ka duba fa, tamu ta ƙare, mukan mun gama, amma ‘ya’yanmu da za su taso daga baya, in ba Buhari na ba ya ne za mu yi? ya za a yi ya'yan mun nan sai su san za su je shi sa ga wannan maganan yan Boko Haram nan da an jan samu yara an kawo kudi kadan an ba su saboda ba su da abin da za su yi gonan ma ba za ta yi ba
dama shi ciki duk da haka ka taba wannan batun amma ai har yanzu ma zaka ji ana kai hari nan can da san su
ai idan ka duba Ibrahim hakika idan mu ɗan Najeriya yan bamu gode ma Allah mu gode Buhari mun zama butudu domin a yanzu hawan Buhari nan a yanzu ita kanta Boko Haram saninka ne a matsayinka na ɗan jarida na Voice of America yanzu kokari ake yan tsiraru daga cikin su suna neman sulhu suna neman a zauna da gwamnatin Buhari domin sun rasa inda za su tafi Kamaru ba su shiga ba Chad ba su shiga ba babu Najeriya ma ta musu zafi yanzu kokarin sulhu ake sai kaga dole ne mu yi ma Buhari addu'a mu roki Allah ya ba shi ci gaba.
Tun bayan hawan shugaba Buhari mulkin Najeriya ya dauki kwararan matakai wajen fara yaki da rashawa da kuma batun tsaro duk da cewa wasu na gani gwamnatin na tafiya hawainiya a wajen aiwatar da wasu abubuwan. To ko ya masana ke ganin wannan lamarin? Alhaji Aminu Abdul Fattah, tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna, ya yi sharhi akan wannan.
To gaskiya an samu nasara na daidai kasan harkar tsaro. Halin da Najeriya ta shiga a wancan mulki kowa na cikin tsoro, kowa na cikin firgici, saboda gaskiya kowa ya sani ba sharri ko wani abu ba, an waye gari ana tafiyar da mulki ne, amma wasu daga cikin bangaren al'umma na ƙasa an sa cikin tsoro saboda ana ga babu adalci ba a wasu adalci. Ko yanzu wannan maganan harkar tsaro kaga sojojin Najeriya ba alasa kwarewa suka yi ba, bada an samu matsala ta rashin haɗin kai a junansu, an sa su makan cikin tsoro, wata al'umma ana so ana gasi an dakile ta. Kaga ita ce babbar fitina da muka samu. To kowannan bangare in muka gani yanzu shigowarsa muna bacci da ido biyu maimakon da cikin zulumi, kaga babban nasarar da ya samu. In ka kalli kuma harkar tsaro ma yanzu duk irin nasarori da su sojoji da suke kokarin su ga cewa an samu zaman lafiya a wancan bangaren, kaga ba ɗaya ce da wata himmar da aka yi ta baya ba, shi ma wannan kaga nasara ce. In ka dawo ma yadda ma ƙasar take tafiya shi kanshi nasara ne. Yanzu wannan wutar lantarki ga taba a ce mata kwana ita kanta ta yi kyau. To kaga duk wannan nasara ne. So babban abu dai al'umma ta kwana lafiya ba ta zullumin wata fitina shi ne babban al'amari na tsaro, kuma wanda shugaba Jalal Muhammadu Buhari gaskiya an samu wannan nasara.
To za a iya cewa dama akwai waɗannan tsarurruka kawai dai al'umma ba sa bi ne saboda rashin jagoranci na kwarai kenan?
Wallahi gaskiya ne, duk al'umma ta talaka jagora gaba ɗaya al'umma ta halaka. Yanzu kaga akwai abubuwan da ba a ce musu kawai ma sun hawa aiki, kamar yadda na ba da misali da wutar lantarki, cewa an samu shugaban da shi so yake ga cewa al'amari ya yi kyau, so yake ga al'umma su ta tashi cikin annashuwa da jin daɗi da ƙaruwar arziki. To kaga cewa kawai an same shi duk azzalihi kuma daga ran nan shi kuma ba ya bacci, kaga abun ya jibi. To kaga saboda gaskiya babban nasara ce shigo wanda mun ji daɗi kullum godiya muke ga Allah. Ni da iya kawaye na zance wannan na ɗaya daga cikin ni'ima da Allah ya yi ma al'umman Najeriya. Dan gaskiya zan yi tunawa akwai ɗaya daga cikin gwamnonin da shi tsohon shugaban ƙasa ya fito mun taɓa wani taro da shi. Shi ya fara farkar da mu ma yace halin da ƙasar take ciki ko ku farka a yi yunƙuri a samu canji ko kuma ku yi bacci, ƙasa za ta wargaje ba kuma da yaƙi ba. Nan waye gari kamar da muke jin nan wargaje tattalin arzikinta gaba ɗaya ka waye gari kawai ne daga wata tarayya take iya yi ba ta iya yi. Dole kowane kowa ya kama gaban shi, dole kowa ya san dabarar da zai. To sai ga shi ko wancan kuɗi da ake sun ɓata na babban bankin wanda tsohon gwamnan babban bankin ƙasar nan ya bayani a kai wajen wannan gwamnan muka fara jin wannan kuɗi da abubuwa da dama gaske. To kaga duk in ka dubi wannan kaga gaskiya alhamdulillah sai mu ta godiya ga Allah ba ƙaramin yawa ba ce. Yanzu kowa hankali ya kwanta ko ba tsoron ƙasa ba ta wargaje ba ya shiga wata.
A al'umma na ganin kamar ita wannan gwamnati tashi tana jan jiki ba ta yin abubuwa kazar-kazar yanda ya kamata, har wa yanzu ana ganin cewar gashi bai nada makarrabansa ba. To wannan ba wata matsala bace ga ita wannan gwamnatin?
Wallahi ba matsala bace. Abin da ya damu jama'a shine shi dai alhamdulillah Muhammadu Buhari nan dai soja wanda ya tashi gwamnati shine kuma yanzu Allah ya bashi mulki a farar hula. To abin da jama'a ba su gane ba can a soja yanzu kuma a farar hula akwai karnaki kwarai da gaske, kuma alhamdulillah dai ta tashi ta taimaka. Wato kasan nan mummunan halin da shiga sai da nazari, wato an waye gari kasan nan ban ce maka akwai mutane na kwarai na kirki a kasan nan amma kaɗan ne cikin al'umma, amma mafi akasarin jama'a kowa zai baka shawara za a kaddandana karkashin shawararsa akwai wata bukatar da yake so ta biya tashi ta kashin kansa ba ta al'umma ba. To wanda ya zo mulki a irin wannan al'umma in bai taka sannu ba kaga tuntuɓe za a kai kai. To yanzu ka duba kaga tun shigowar tashi duk da ake ce ana tafiya sannu sannu ya taka zan yana dubawa duk abubuwan da ya iya yi zuwa yanzu wani abu ne wanda kushi babu wani abin da ya kushi tun daga zaben su wannan manyan jami'an sojoji zasu tafi kowa sai ga akwai hikima ciki zuwa yanzu gashi an taho wajen harkar NNPC kowa zai ci abubuwan da aka san barka ana yaba ana jin daɗi to wannan takasan ne fake jawowa kamar da nake maka dai kaga yadda halin da muka shiga mumulin da muka samu kanmu cikin sa a waye gari duk wanda zai zo maka da shawara koye cikin shawara sai ya kawo wani sarran sa ne yake zuwa cikin bukata to kai a matsayin da shugaba wanda duk al'umma su sa ido ka ga cewa al'amura sun cewa gaban ka ko ta bangaren ka ya zaka da irin wannan al'umma sun taho su ne kuma suke da dama su je su kusanci fada ta mulki kaga inda ka kasa inda ba sai a samu matsala yanzu ka duba kamar yanzu kwanan nan yanzu kullum su ake a ga kin a ga za a yi tuntun cikin ikon Allah kuma Allah bai sa yayi ba sai wata guguwa ina ga kwana biyu bai wuce ko uku ma na ma yanzu ku rediyon ku ta dauka an ce wai zai jano wannan da aka yi duk dai lalacewar za a ce gonta zinaton in ce abin kirki za mu ce ta yi cikin abubuwan da ta yi a ƙarshen lokaci wannan federal college of education da ta tsaga darajar su zuwa jami'o'i ni na samu kaina akalla nan mutumin zari na san dubban yara da ke neman admission nan su shiga iri biyu a ciki ba a ɗauka fiye da kashi ɗaya cikin goma sai aka ce kuma ga shi yau wata makaranta an bai da ta jami'a don a samu wannan cigaba in ka duba irin kuma ƙasashe irin su malaysia wanda mun riga su arziki mun riga su komai sun ninnin kama a yawan makaranta komai ba ka sani a harkar makaranta da zai iya ginuwa to kaga din ka duba irin wannan abubuwa kaga sai mu gode ma Allah yadda yake tafiya sanye sanye na auna abubuwa kuma muna fata zai ci gaba da haka duk shawarar da aka kawo a tsaya auna ta tauna a duba kayan gaggawa kar wanda suke da iko su je inda yake da dare su je su cusa da suna su cusa jidali gari ya waye a ce a yi kaza abinda kuma za a zo a yi da nasari inda kaga dai radda ya karɓi mulkin nan cikin alƙawarin da ya ce ko da ma wani ne wanda ya sa masa shigi ya yi ya sabo ta ya zaya kuma alhamdulillah tun da ya shigo ɗin nan kaga ba wani wanda zai ce an daga shi an ci mutum cin sa saboda za a ƙila ko suna da kici da Muhammadu Buhari ko suna da kici da wannan shi sai fiyar tashi gaskiya akwai alheri akwai albarka kuma dai mu duk ɗan Najeriya yanzu alhamdulillah wanda bai san da abubuwan da suke faruwa yanzu kowa ya gane kai har jari cikin kafin ba zai so a ci ta samu sarki ba ko kaɗan.
Al'ummar Najeriya suna so su sani menene alfanun wannan tafiye-tafiye da shi shugaban ƙasa ya yi kamin shiga shi office da kuma bayan shigan shi office wanda ya je ya tattauna da ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sannan kuma har ya zo nan ƙasar Amurka wani irin alfanu ne wannan tafiya ta shi za ta kawo ga cigaban ƙasar Najeriya?
To akwai abu ɗaya dai kaga aka ce duk wanda ya maka alheri ya kamata ka gode zai ka koma komai ma kawai da Muhammadu Buhari a watan farko ya yi gari duk ƙasashen nan na duniya wanda suka taimaka wajen a samu canjin nan a je kurum ma a masa godiya wallahi ta cancanta a haka ƙasashen nan tun daga jagorancin Amurka ƙasashen Turawa suka dage yadda kasan referees da 'yan kwallo duk motsi wanda ya yi wanda zai kawo wata ɓanna sai su hura ga fa suna kallo haka fa aka yi har aka ba da mulkin nan ka tuna fa har ranar ƙidaya fa sun shiryo shirin da za su wargaza shirin nan har ranar ƙidaya kuma kaga Turawan nan gaskiya ba su yi bacci ba suka ba mu haɗin kai kuma su suna ɗaya daga cikin suka tsoratar da shi banda haka yana gaba yanzu za a yi da mulki a hannunsa albashi da mulki.
Yanzu kuma sai lokacin dafe-dafe namu, inda yanzu Hajiya Halima Abdullahi za ta koya mana yadda ake yin farfesun pepe chicken.
To masu sauraro, yau kuma a ɗakin girkin nawa mun tanadar muku yadda ake yin farfesun soyayyiyar kaza. To da faru uwar gida za ki tanadi kazakki, za ki tanadi kayan ƙamshi, albasa, attaruhu, ɗan kayan lambu da dai dukkanin abubuwan da kika sani ana amfani da shi wurin yin farfesu da kuma ganyen na'ana'a. To da farko uwar gida idan kika samu kazakki kika gyara ta kika wanke ta tas yadda ya kamata. Sai ki sami haka ɗan mataci wato ɗan kwandon tsane abu sai ki zuba wannan kazar taki ruwanta ya tsane tsaf. Nan kuma a gefe guda kin tanadi ƴar citakki da ɗan abu mai ƙarawa abinci ɗanɗano da ɗan gishiri da kuma tafarnuwa idan kina buƙata da sauran kayan ƙamshi. Idan wannan kaza taki ta tsani sai ki zuba waɗannan kayan ƙamshin naki a ciki. Idan kika zuba su a ɗanyar fa kazar idan kika zuba sai ki jujjuya wannan kayan kamshin ya shiga dukkanin cikin wani lungu da saku na wannan dan ya kaza taki da wannan kayan dandano da duk sauran abubuwa. To idan kika zuba sai ki barsu dan zuwa tsawon minti 10 haka ko 20 duk wayannan abubuwan da kika sa ya shiga cikin wannan kaza. Sai ki dora man ki a wuta. Idan kika dora mai a wuta sai ki kawo wannan kazar taki da kika yi mata wannan hada-hadan kayan kamshi da komai da komai sai ki saka a cikin wannan mai da ya riga yayi zafi sai ki soya ta. Idan wannan kaza taki ta soyu sai ki kwashi. Idan kika kwashi ta sai ki aje gefe guda. A nan gefe kuma dama ga dan attaruhun ki madaidaici daidai yanda kike bukata. Sannan kuma ga albasa ita ma daidai yadda kike bukata. Sannan ga dan su kori da dan magi. Sai dai ina bai uwar gida shawara a cikin wannan roman da zaki hada kar ki zuba magi da gishiri da yawa saboda kin riga kin zuba a cikin waccan kaza take da kika soya dan kar yayi miki yawa. Nan kuma ga dan korin ki shima sai ki zuba a ciki. Idan kika zuba uwar gida kar a zuba wayannan kayan kamshin da yawa shima a cikin roman kar yayi yawa tunda shima an riga an zuba a cikin kazar saboda dauke karin. Idan kika zuba sai ki kawo dan karas dinki da kika gyara kika dan yayyanka shi shima yanda kike bukata ki zuba a cikin wannan rumo naki. Sannan kuma nan gefe a uwar gida sai ki kawo dan dankalin ki na turawa shima ki fere ki yayyanka ka sai ki zuba a ciki. To idan wannan karas da dankali bayan kin dora a wuta idan kika ji sun risuna sun yi laushi sai ki kawo wannan soyayyen naman kazar taki sai ki zuba shi a cikin wannan roman da kika yi na dankali da karas sai ki dinga dauko wannan soyayyen kaza taki da rage wuta ki zuba a cikin wannan roman dankalin da karas sai ki batta ita ma wannan kaza ita ma ta dan fara sataruwa ko kuma in ce ta dan dahu tunda dama kin riga kin soya wannan kazar ta riga ta yi laushi kuma ta dauko wannan dan roman ya dan shishiga cikin ta ne. Daga nan idan kika tabbatar ya dahu an shi ma wani labari ne na da to anan sai in ce da Maryam da Jamila na tabbata kuma kanshin zai zo gare ku.
Malama Halima ai ba mu kadai ne muke jin kanshin nan ba Daniel Brown can da Mr. Kit su ma da sun jiwo kanshin wannan kaza ah da Caleb shi ma dan kuma Malam Yusuf sai hadiya yau yake mu kwanta. To mun dai ji abubuwan da aka tattauna akai musamman matasa kuma yau sai gashi ta kasance rana ce da majalisar dinkin duniya ta ware don tunawa da matasa a fadin duniya. Ko menene abin tunani ko kuma wani fata muke da shi ga matasa?
Ni dai gaskiya fata na shine Allah ya raba matasa da cutar mutuwar zuciya. Allah ya ba su damar neman na kansu.
Lalle matasa ya kamata a wannan lokaci su samu kansu buri na me nake so in zama kamin shekara mai zuwa wanda zai taimaka musu su cimma abin da suke nema a rayuwa.
Haka ne, ni kuma fata na shine matasa ku kasance masu haɗin kai, ku kauda duk wani bambancin kabila ko addini ko wani abu, a haɗa kai domin a ciyar da ƙasar nan gaba. Kuma ku kasance kuna da alƙibla, saboda yau ko da gwamnatin nan ta ce ku zo, kuna da abin da za ku nuna mata, ba wai kawai ku zauna ku ce ai mu ba a yi da mu ba ba kaza babu kaza. Kuma ku kasance kuna da wani abin da za ku iya mika ma wannan gwamnatin.
Gaskiya
haka yake. Ƙarshen shirin yau da gobe kenan, da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da shi. Sai kuma gobe Alhamis da izinin Allah za ku sake jin mu da wani shirin akan kiwon lafiya. Jamila, ko muna da tambaya ta yau?
Sai dai mu haɗa a Facebook.
To za ku iya tarar Jamila a Facebook domin ku sami bayanin wannan tambayar tamu ta yau. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage,
Yusuf Aliyu Harande,
da Mr. Daniel Brown da ya hada mana shirin, da Keith Holmes da ya bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.